أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bayan haka, ‘yan uwana musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da saduwa a karatunmu na tafsirin Alkur'ani mai girma da muke karatun suratu Hud alaihi salam, wanda masallacin jami'ar Abubakar ta fawa balewa a nan Bauchi ke gabatarwa, kuma wanda yau muke 21 ga watan Ramadan shekara 441 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shi ya dace da 15 ko 14 ga watan Mayu na shekara ta 2020 miladiya. Idan ba ku manta ba, muna karatu a cikin wannan sura. Za mu tashi ne daga isar annabi Salihu alaihi salam tare da mutanensa Samudawa, bayan mun gama da labarin annabi Hudu alaihi salam da mutanensa Adawa. Me Allah ya ce?
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا. وبنجي مدعوكتين سركية جيزواغ سموداواكما من أيكا مسودة وانسو شيني صالح. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. النبي صالح يتشي ياكو متانينا ku bauta wa Allah mana, wanda ba kwa da abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai shi. Huwa ansha'akum minal ard. Allah shine wanda ya fara halittar ku daga ƙasa. Wasta'marakum fiha, kuma ya ba ku rayar da ƙasar, ko kuma ya ajiye rayuwarku da kuma wato gina ƙasar a kanku a cikin ƙasa. Fastaghfiruhu, don haka ku nemi gafararsa. Thumma tubu ilaihi, sannan ku tuba zuwa gare shi. Inna rabbi qaribun mujib, lalle ubangijina makusanci ne ga bayinsa kuma mai karbar roƙon bayinsa. Qalu, mutanensa suka ce, ya Salih, ya kai Salihu, qad kunta fina marjuwan qabla hadha, haqiqa da dai ka kasance wato wanda ake wa tsammanin alheri ko abin kyau a dakan kafin wannan. A tanhana an na'budu ma ya'budu aba'una, yanzu so kake ka hana mu abinda wato mu bautawa abinda iyayenmu suka rika bautawa. Wa innana lafi shakkin mimma tad'una ilaihi murib, mu dai kam tabbas muna cikin kokonto na taba ba akan abinda kake kiran mu zuwa gare shi. Allah madaukakin sarki yana yi mana bayani dangane da labarin annabi Salihu alaihi salam, cikakken bayani a kansa da kasar da ya zauna da gwagwarmayar da ya yi da mutanensa har zuwa halaka su. Duk wannan yana cikin bayanan da muka yi a cikin suratul A'raf, ba bukatar maimaitawa. Amma anan dai Allah ya ce mana wa ila thamuda akahum saliha, ai wa ila thamuda wa hum adun thaniya, adawa kala biyu ne, wa annahu ahlaka adan al'ula, akwai ta farko ita ce wancan da muka gama da su, sai kuma adun athaniya, sune adawa na biyu, sune waɗannan waɗanda suka zo suna kama da waɗancan wajen girman halitta, suna kama da waɗancan wajen karfin sarrafa abubuwa na halittar Allah da karfin su, sannan kuma sun daidaita da su akan bautan gumaka da kafircewa Allah. To shine Allah yace ya aika musu da akhahum, dan uwansu. Dan uwansu ba yana nufi dan uwa dole na jini ko kuma dan uwa na addini ba. Yan uwantaka kala uku ce, akwai yan uwantaka ta yan kasa, akwai yan uwantaka ta addini, akwai kuma yan uwantaka ta wato jini. Yan uwantaka ta jini ita ce wadda take iya sa a ci gado, kamar yadda Allah madaukakin sarki zaka ji a cikin ayoyin gado, Allah ya ce ukht, Allah ya ce akh, Allah ya ce ikhwa. Amma sai kuma yan uwantaka ta yan kasa daya, kamar yadda mu yanzu muke yan Najeriya, da wanda suke yan kasar Niger, da waɗanda suke yan kasashen Turai, da waɗanda suke yan kasashen Asia, dukan su za a ce yan uwan juna ne, saboda yan kasa daya ne, wannan ma yan uwantaka ce. Baka shi ma akhahum bi ma'ana akahum ukhuwatan qaumiyya, yan uwantaka irin ta su yan kasa daya, yan gari daya, al'umma daya, kabila daya, ana iya cewa wane dan uwanka ne, ko da addinin ku ba dai ba za a ce dan uwanka ne dan kasa kaza. Sannan sai kuma yan uwantaka ta addini wanda ita ce tafi kowace, ita ce wanda wato Allah madaukakin sarki shine wanda ya kullata, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. To Allah ce dan uwansu a wajen kasanci shine Annabi Salihu, an aike shi zuwa ga mutanensa. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, ya wa'azi wa mutanensa yace ku bautawa Allah kamar yadda kowane annabi ma ya kira mutanensa zuwa ga bautar Allah shi kadai ba abokin tarayya. Ya kara musu da cewa huwa ansha'akum min al-ard, shine wanda ya kage halittar ku daga kasa, bi ma'ana huwa btada'a khalqakum min al-ard, shine wanda ya fara halittar ku daga kasa, haythu khalaqa minha abakum adam, domin daga kasa ne Allah ya fara halittar baban ku adam. Baka shine ansha'akum min al-ard wasta'marakum fiha, wato istakhlafakum fil ard waja'alakum 'ummaran laha, Allah ya sa ku ka zama mamaya a bayan kasa, shine ma'anan istamarakum fiha. Sannan kuma ma'anan istamarakum shine ja'alakum 'ummaraha fiha, ja'alakum 'ummaran fiha tastaghillunaha kayfa tasha'un, kuna cin muriyar kasa, ku haɓaka ta, ku yi noma a cikin ta, ku gina gidaje, ku gina hanyoyi, ku yi duk abin da kuke bukata na raya kasa, shine istamarakum, Allah ya maida ku ku ne masu raya kasa, masu cin muriyar ta, masu rayuwa kuma a kanta, kuma dukkan arzikin ku yana cikin ta, shine ma'anan istamarakum fiha. Fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi, don haka ku nemi gafarar ubangijinku kuma ku tuba zuwa gare shi. Inna rabbi qaribun mujib, ubangiji na makusanci ne, ubangiji na wato wanda yake tare da bayinsa ne. Kusanci kashi biyu ne, akwai alqurbul khas, akwai alqurbul am. Alqurbul am shine wanda ubangiji yake da shi da kowace halitta da kowane bawa, kowa Allah yana kusa da shi, wato qurbi irin na kula, qurbi irin na ihata, da kuma sanin dukkan abin da bayi suke ciki, da kuma ji da gani, da kuma iliminsa akan dukkan abin da al'amarin bayinsa suke kai, shine ba anan kusancinsa da su ba abin da yake buya masa na al'amarin su. Wannan shine alqurbul am, wannan ya shafi dukkan halittu da dukkan bayi, mu'minai da waɗanda ba mu'minai ba, dan adam da wanda ba bil adama ba. Sai kuma alqurbul khas shine kusanci irin na musamman, irin wanda Allah yake da shi da bayinsa mu'minai na gari, sune waɗanda Allah ya zabe su ya kusantar da su zuwa gare shi saboda bautar da suke yi. Shi yasa Allah ya ce fala kalla la tuqihu wasjud waqtarib, kai sujada sai ka matso kusa, ka zo kusa da ubangiji. Mutum in ya zo kusa da ubangiji ta hanyar bautar sa, ta hanyar wato addu'ar sa, ta hanyar ikhlasi a wajen bauta, to sai Allah ya zama makusancin sa. Irin su ne wanda Allah madaukakin sarki yace akan su, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idha da'an, kaga qurbul ijaba kenan. Akan wannan ne kuma Allah madaukakin sarki anan yace inna rabbi qaribun mujib, bi ma'ana qaribun yujibu da'watad da'i idha da'a. Qalu, sai suka amsa da cewa ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha, ya kai Salihu ka dai kasance a cikin mu da marjuwan. Kalmar marju tana nufi mimman yurja lahu salah wal aqlus salim, wanda da ake masa tsammanin kai wannan dai zai yi hankali, wannan zai zama mai rabo, wannan muna masa kyakkyawan zato, kai wannan in ya girma za a amfana da shi. Irin dai mutumin da zai tashi a cikin gari ala san barka shine manan almarju, wanda ake masa wato tsammanin zai zama nagari, wanda yake da potentials masu kyau, wanda kuma yake da abubuwa da za a iya sa ƙasa ta amfana da su. Suka ce wannan shine a wurin su ada kafin ya fara wa'azi, qabla hada tun kafin ka fara wa'azi, amma da ka fara wa'azi sai ka zo ba kai ba mu ga alaman alheri a tare da kai ba, ka zo kana zagin allolin mu, kana zagin abinda iyayen mu suke kai, da muna tsammani kai nagari ne, ashe kai tirda kai kai ba mutum bane nagari. Shine manan kad kunta fina marjuwan, ai kad kunta mimman narju lahu salaha wal khair, lakinnahu badalana aksu dhalik, ba'da wato abinnan daga baya, ba'du daga baya kenan, da kan qabla hada kana da kirki kuma ana tsammanta maka kirki, kaji yanda suke izgili da cin mutunci ga annabawa, cewa kafin annabi ya zama annabi shine yake da kirki su a wurin su, amma bayan ya zama annabi duk kirkin sa ya shafe. Sannan wannan yana tabbatar mana da cewa duk mai wa'azi, duk mai gargadi, to ya zama shi yayi aiki da abin da yake kai, saboda kar a samu makama wato ko madogara a kansa, a kan ɗabi'unsa, sai dai a samu a kan a ce a kushe wa'azin, amma shi kansa kar a samu wani abu da za a ce wannan makasa ce a gare shi. Shi sai suka ce karkun tafina marjuwan, tun da kai mutumin kirki ne, haka annabi sallallahu alaihi wasallama tun farkonsa mutane suna ce masa al-amin, da ya fara wa'azi ne suka ce ƙarya ce, amma da kan ba wanda yake ƙaryata shi, fa innahum la yukadzibunak walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun, don haka wannan kuma shine halin annabawa, dukkan su mutanen kirki ne a cikin rayuwarsu gaba daya, ba annabta ce kawai ta gyara su ba, dama ta same su su mutanen kirki ne. Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una, yanzu so kake ka hana mu bautawa abinda iyayen mu suke bautawa, wa innana lafi shakkin mimma tad'una ilayhi murib, mu kan muna cikin shakka daga abinda kake kiran mu da shi murib, bima'ana shakkun mu'athirun lirraib, wannan shakkar ma ta sa har muna kokonto lirraibi, abinnan wa adami siqati fik, yanzu mun daina ma bama da tabbas, bama da yarda da kai, saboda shakkar da ka sa mana domin ka fara wa'azi akan abin da ba masu. Me yace da su?
Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmah وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب.
قال النبي هود يشهد سو يا قومي يا النبي صالح يشهد متانين يا قومي يا متانين أرأيتم كباني لاباري منا إن كنت على بينة من ربي إن دينا كسنشي أكن حجة دغورين أبنججينا wa atani minhu rahma, kuma ubangiji na ya bani wata rahama ta musamman, faman yansuruni minallahi in asaitu, to wane ne zai iya taimako na ya tsirar da ni daga wurin Allah idan na saba masa, fama tazidunani ghayra taqsir, ba abinda kuke kara min face tabewa. Wa yaqumu hadhihi naqatullahi lakum aya, ya ku mutane na wannan dai ita ce taguwar Allah zuwa gare ku a matsayin aya ta musamman, fadaruha ta'kul fi ardillah, doka ku barta ta ci a cikin kasar Allah, wala tamassuha bisu, kada wato ku shafe ta da wani abu na cuta, fa ya'khudakum adabun qarib, sai azaba ta kusa ta zo ta kama ku, fa aqaruha su ku sai suka soke ta, fa qala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam, sai yace da su to ku zauna ku more a cikin gidajenku zuwa kwana uku kawai. Zalika wa'dun ghayru maktub, wannan wani wa'adi ne na alkawarin Allah wanda ba abun ƙaryatawa ba. Annabi Salihu ya ci gaba da gaya wa mutanensa cewa kun ce ba za ku yarda da ni ba, kun ce da ni mutumin kirki ne, kun ce kuma yanzu ba za ku bar abin da kuke bautawa ba wanda iyayenku suke kai. Sai ce yanzu ku bar labari, yanzu indai ni na kasance akan hujja da ku da iyayenku kuma akan bata kuke, har yanzu akan iyayenku za ku tsaya? In kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahma, kuma ga rahama ya ban, za ku bar rahamar ku je ku bi abin da iyayenku suke kai? A'a, wannan bai dace da ku ba, ni kuma wato bai dace da dai ba, min ba bi aula, fa man yansuruni min Allah in asaitu, taya zan yi in bar abin da Allah ya aiko ni in gaya muku, in kuma bar hanyar Allah in bi taku, saboda kun ce kuna shakka ba ku yarda da ita ba? In asaituhu, in na saba wa Allah na ki muku wa'azi, ko na saba wa Allah na bi hanyarku, wa zai iya kubutar da ni a hannun Allah? Fa man yansuruni bi ma'ana fa man ya'simuni min Allah wa man yamna'uni min iqabihi, wane ne wanda zai iya hana Allah ya kama ni? Babu ai, haka dole in ci gaba umarnin Allah ne, sannan kuma dole in tsaya akan hanyar da Allah ya dora ni, wannan ita ce hanyar Allah. Fa ma taziduna ni ghaira takfir, ba abinda kuke kara mun in banda yawan tabewa, ghaira dalalin wa tabab wa ihwa, ba abinda kuke dora mun ko kuke neman jana akai, sai dai ku kara tabarwa, amma hanyar da nake kai ita ce hanyar Allah ta shirya. Wa ya qawmi hadhihi naqatullahi lakum aya, yace da su kuma ya ku mutane na, wannan ita ce taguwar Allah, raquma ce ta Allah wadda Allah ya fitar muku da ita ayatan, don ta zama mu'jiza da Allah zai nuna muku gaskiyar sakona cewa ni annabi ne daga gare shi da gaske. Fa zaruha ta'kul fi ardillah, ay fatrukuha, ku barta ta ci daga kasar Allah, ta yi kiwo kar ku taba ta, wala tamassuha bisu, kar ku taba ta ta hanyar cutarwa, la bi aqrin wala bi man'in min sharabiha, kar ku hana ta shan abin shanta, kar kuma ku ce za ku kashe ta. Fa ya'khudukum adhabun qarib, sai azaba ta nan kusa ta kama ku, ina tsoratar muku. Fa aqruha, suka yi taurin kai suka soke ta. Fa qala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam, sai yace to Allah ya ba ku wato lokaci imhali na kwana uku kadai, ku zauna ku ji dadi. Istamti'u fi diyarikum, ku tsaya a cikin gidajenku kawai ku more, wato mau'idin ku kwana uku ne kadai. Zalika wa'dun ghayru maktub, wannan alkawari ne wanda ba abun ƙaryatawa ba. Abinda muke koya a cikin waɗannan shine, tun daga lokacin da yace huwa ansha'akum min al-ardi wasta'amarakum fiha, Allah ne ya kaji halitta ku daga ƙasa, kuma Allah ya dora muku nauyin raya ƙasar. Allah ya dora wa mutane cewa su za su raya shi, za su raya ƙasa, shi yasa ma Allah ya bamu wannan ƙasar ya hana mala'iku, kamar yadda Allah madaukakin sarki yace, wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa, Allah ya sanya mu khalifa a bayan ƙasa. To khalifa shine wanda zai kula da wannan ƙasar ta hanyar ya tsaida addini, kuma ya tsaida rayuwa. Ya tsaida addini shine wato ya kula da haƙƙin Allah, tsaida rayuwa shine ya kiyaye haƙƙoƙin nasa na kansa na rayuwarsa da sauran jinsin bil adama, ta hanyar tsaida dokoki da za su dace da rayuwar dan adam, ta hanyar yin mulki, ta hanyar samar da abubuwa na bukatun dan adam, ta hanyar haɓaka bincike ta yadda rayuwar dan adam da lafiyarsa da hankalinsa za su ƙara bunƙasa. Wannan duka Allah ya tsora wa dan adam su yi, shi yasa Allah baya aiko mala'iku su mana kiwon lafiya, baya aiko mala'iku su bamu kuɗi, baya aiko mala'iku su gina mana hanyoyi, su gina mana gidaje, wannan duk mu za mu yi wa kanmu. To Allah ya dora mana, wajibin dan adam ne ya yi bincike a bayan ƙasa ta yaya zai yi amfana da dukkan albarkatu na bayan ƙasa, saboda Allah ya ce wasta'amarakum fiha. Sannan muna fahimta a cikin waɗannan ayoyi cewa dukkan annabawa sun saba wato da jin iskili daga mutanensu iri-iri. Annabi Hudu a baya mun ji mutanensa sun ce masa ba za su yi imani da shi ba, kuma suna gani cewa ma allolinsu ne suka shafa masa hauka, suka ce masa shi wawa ne. Shi kuma wannan annabin cha suka yi da shi mutumin kirki ne da ake masa tsammanin zai zama nagari, ashe ma ba ma nagarin ba ne, saboda kawai ya yi wa'azi. Kalmomi irin na cutarwa haka aka saba, kuma dole ne ya zama annabawa da su da magadansu su yi haƙuri akan wannan, don tsara da sassaƙa baya hana gamji toho. sannan kuma waɗannan ayoyi suna nuna mana cewa wato annabawan Allah suna matukar jin tsoron Allah akan aikin da Allah ya sa su in suka kiyi Allah zai kama su ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayk wa in lam taf'al fama ballaghta risalata in Allah yace ayi dole ne ayi Allah ne ya aiko annabawa su ma ba son kansu ne suka zabi kansu ba Allah ne ya zabe su kuma dole su ne su yi shi yasa yace in na saba wa Allah naki isarwa ba wanda zai iya kwata na a gaban Allah haka kuma yin shiru akan rashin gyara kuskure in ka gani kai shiru baka gyara ba shi ma Allah zai iya kama ka kamar yadda annabi salihu yace faman yansuruni minallahi in asaitu sannan muna fahimta a cikin waɗannan ayoyi cewa Allah ya turo musu da wannan naka kuma Allah ya kira ta da cewa naqatullah Allah ya kira ta da cewa wannan wato taguwa ce ta Allah to haka a barta ta ci a kasar Allah kuma kada a shafe ta da cuta wannan zai zama wato zai sa Allah ya kama su da azaba wannan aya kamar yadda kuka ji na karanta ta naji wani malami yana tafsirin alqur'ani ko kuma yana wa'azi sai yayi amfani da wannan ayar domin nuna halalci da kuma dalili a alqur'ani akan yin bara wanda yanzu ya zama abin da ya jawo cece kuce a nan Najeriya zamu dawo kan wannan darasi na musamman ku bi mu bashi bari mu gama karatu mu dawo mu ji ko wannan aya ta yi magana akan bara ko bata yi ba ubangiji dai ya ce fa aka ruha sai suka soke ta ba duka ne suka soke ta ba wani daga cikin su yayi amma tunda da sunan su sai aka ce shikenan sun yi domin Allah madaukakin sarki ya ce idin ba'ata ashqaha wanda ya fi su tsiya shine wanda ya tashi ya zabura kuma ya je ya soke ta amma Allah ya ce fa aka ruha fa qala tamatta'u fi darikum salatata ayyam sai Allah ya ce sai aka ce da su ku zauna a cikin gidajenku ku ji dadi zuwa kwana uku wannan ne dalilin da yasa da yawa malamai suke cewa in mutum yayi abin laifi wanda yasa a nemi ya tuba yustatabu salatan za a bashi kwana uku ne ya tuba idan bai tuba a ciki ba a dauki hukunci a kansa tunda anan ma Allah yayi imhali yace tamatta'u fi darikum salatata ayyam haka ana yawan bayar da wato dama na mutum ya canza ko ya gyara ko kuma ya janye wani abin da yayi na laifi ko kuma wani abin da mutum yayi na blasphemy in mutum ya zagi addini ko ya zagi Allah ko ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal iyadu billah akan ya dawo musulunci a cikin kwana uku ko kuma in ba haka ba a tabbatar da hukuncin Allah akan sa dalika wa'dun ghairu makdub me ya faru ne
salam ما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت
ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز
والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود
الله يكاو حدا وبنجي مرأوك كنسر كيتشي فلما جاء أمرنا يا يندا واتو الأمر ميزو najjaina salihan walladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna sai muka tsirar da salihu annabi salihu kenan da shi da waɗanda suka yi imani tare da shi muka tsirar da su da rahamar mu wa min khizi yawmi idin kuma muka tsiratar da su daga wulakanci irin na wannan rana abun kunya da ya faru a ranar inna rabbaka huwal qawiyyul aziz lalle ubangijinka shine mai karfi na isa da kuma isarwa al-aziz mabuwayi wanda ya buwayi dukkan komai da dukkan kowa wa akadha alladhina zalamu sayha Allah yace sai tsawa ta kama waɗanda suka kafirtan nan fa asbahu fi diyarihim jasimin sai suka wayi gari dukkan su a mace gawawwaki a cikin gidajen su ka allam yaghnu fiha sai ka ce da ba su rayu ba a cikin waɗannan gidaje na kasaita ko kuma garuruwan su ala inna samud kafaru rabbahum Allah ce ku saurara lalle samudawa sun kafirce wa ubangijin su ala bu'dan li samud Allah ya ce ku saurara tir nesa nesa daga rahama da su samudawa Allah ya ce falamma jaa amruna lokacin da umarnin mu yazo bimana amruna bi ihlaki samud lokacin da umarnin mu yazo akan cewa za a cika aiki akan samudawa najjayna salihan walladina amanu ma sai muka tserar da annabi salihu da shi da wanda suka yi imani tare da shi bi rahmatin minna muka tserar da su da rahama daga gare mu wa min khizi yawmi id da kuma daga bimana min hawani wa fadihati zalika al-yawm daga wulakanci da kuma abun kunyar wannan ranar ita ce ranar kamawa ranar da Allah ya halaka su da wata irin tsawa mai tsanani fa amma samud fa uhliku bitaghiya Allah yace fa asbahu fi diyarihim jasimin ay fa asbahu khamidina halka fi diyarihim wato sai suka wayi gari ga sunan duka gawawwaki mushi suna nan kokwanci a ƙasa a matsayin gawawwaki a cikin gidajen su Allah yake ka allam yaghnau fiha ay ka allam yuqimu fi hadhihi albiladi waddiyar kai ka ce basu rayu ba a cikin waɗannan gidajen duk sun kare ala inna samud kafaru rabbahum ala bu'dan li samud to Allah yana gaya mana yanda suka kare waɗannan mutane haka Allah madaukakin sarki ya kama su da as-saiha as-saiha ita ce as-sa'iqatu min as-sama wata irin tsawa daga sama wanda ta yi rubuki ya zama saboda tsananin kararta da bala'inta taqatta'at biha qulubuhum har zukatan suka rika fashewa saboda tsananin karar tayi tsanani ba kai kokwalwa ce kawai za ta fashe ba don bala'in har zuciya ma za ta fashe wannan shine abin da Allah ya halaka samudawa da shi kuma Allah madaukakin sarki wannan wato Allah ya fada ne saboda ya zama gargadi ga mutanen baya cewa kar su ma su aikata irin wannan sai irin wancan su ma ya same su to mai Allah yace a gaba dangane da kissa ta gaba
wala qad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu salama qala salam fama labisa an ja'a bi 'ijlin hanin فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد
الله يا البركة وبيجي مأوكي سركي yace wala kar ja'at rusuluna ibrahima bil bushra haqiqa tabbas manzalin mu ko dan aiken mu sun zo zuwa ga ibrahim da al bishr qalu salaman sai suka ce muna maka sallama qala salam yace ni ma ina amsa sallama fama labita an ja'a bi ijlin hanid bai jima ba sai ya zo musu da dan maraki a soye فلما رأى أيديهم لا تصل إليه yayin da yaga hannayensu ba sa isa zuwa ga wannan dan maraki don su ci nakirahum sai ya fara tari tari da su wa aujasa minhum khifa kuma sai ya boye tsoronsa akan su qalu la takhaf suka ce da shi karka ji tsoro inna ursilna ila qaumi lut mu dan aike ne da aka aike mu zuwa mutanen lut alaihi salam wa imra'atuhu qa'ima matarsa kuwa ga ta can a tsaye fa dahikat sai ta fashe da dariya ko kuma sai kawai ta fara haila fa basharnaha bi ishaq sai muka mata albishir da haifuwar da ishaq wa min wara'i ishaq yaqub kasa da ishaq kuma muka mata albishir da cewa ishaq ma zai haifi yaqub qalat ya wailata a alid sai take cewa kai cuna yau ni din ce zan haifu wa ana ajuz ga ni tsohuwa tuku wa hadha ba'di shaykha sannan kuma ga kuma miji na shi ma tsoho inna hadha la shay'un ajib wannan wani abu ne mai ban mamaki qalu atajabina min amri Allah suka ce da ita yanzu ke mamaki kike yi da al'amarin Allah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait rahmar Allah ta tabbata akan ku ya ku iyalan wannan gida mai albarka da albarkatun Allah duk sun tabbata a gare ku innahu hamidun majid lalle ubangiji shine abun godewa kuma shine mai girman daraja ubangiji nan kuma bayan ya gama labarin samudawa ya kawo mana labarin annabi ibrahim alaihi salam da shi da dan uwansa wato dan amminsa wanda shine annabi lut alaihi salam shi annabi ibrahim alaihi salam yana zaune ne a wato Palestine kamar yadda muka yi bayanin sa a baya shi kuma annabi Lut alaihi salam yana wajejen Sham to sai zamana annabi Ibrahim yana gida sai ga baki sun zo masa bakin kuma suna kan hanyar su ne ta zuwa garin su annabi Lut alaihi salam annabi Ibrahim yana nan sai ga baki sun zo qalu salaman sai suka masa sallama suka ce salaman ainu sallimu alayka salaman muna yi maka sallama wannan salaman din nan mansubun ne alal maf'uliyya amma qala salamun shi kuma salamun din nan mubtada ne khabar din sa mahdhub bi ma'ana salamun alaykumus salam to sai zama shi ya amsa musu su kuma sun yi sallama fama labita an ja'a bi ilmin hanid ai fabadara wa asra'a wa lam yata'akhkhar bai bata lokaci ba kawai sai ya shiga gidansa kamar yadda Allah ce faraga ila ahlihi yayi gaggawa ya shiga gida faja'a bi ijrin hanid yana dawowa sai ga dan maraki wanda ya je ya yanka kuma aka soye aka kawo musu shi falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum yayin da ya ga hannayensu baya isa zuwa gare shi cewa ya zo da dan maraki guda wannan ya nuna cewa bakin nan suna da yawa wadanda suka ce su uku ne wato mala'ika Jibril da kuma mala'ika Israfil da kuma mala'ika Mika'il wadanda kuma suka ce su tara ne ala kulli hal dai sun fi biyu tunda Allah ya ce ya kawo su da lafazin jam'i da yaga hannayensu baya sa ci don a tsammanin sa duk wani mutum a kawo masa raƙumi kuma al'ijil kuma shine fata min al-baqar wato dan samari daga cikin shanu wanda yake ya koshi kuma a wata sura Allah ce bi ijilin samin mai mai yayi kyau gashi nan an kawo yana tiriri su sa hannun su ci amma yaga ba sa ci shi ya sa hannunsa yana tabawa don su ma su ci yaga ba su ci ba nakirahum ai istankara amrahum sai fara kai wannan wasu irin mutane ne akwai mutumin da baya cin nama ne kuma nama irin wannan haka kawai wa aujasa minhum khifa ai wa akhfa fi nafsihi khifatan minhum sai ya boye ka ya fara jin tsoron su amma dai ya kokari ya danne saboda kar su gane qalu la takhaf suka ce mun fahimci alaman kana jin tsoro fa ka daina jin tsoro inna ursilna ila qaumi lut mu dan aike ne wanda aka aike mu zuwa mutanen annabi lut me za su je su musu Allah ya faɗa a cikin surori daban-daban wanda yake kamar cikin suratul naml da kuma cikin wato waɗansu surori na alqur'ani da suke cewa Allah ya aike su ne ko kuma cikin suratul ankabut an aike su dai su je su halaka waɗannan mutane inna muhliku ahli hadhihi alqarya inna ahliha kanu zalimin qala inna fiha luta yace musu ai akwai dan uwa na luta ce shi kuma mutumin kirki ne suka ce nahnu a'lamu biman fiha ai mun san akwai luta zamu je shi mu tserar da shi lanunajjiyannahu wa ahla shi zamu tserar da shi sauran mutanen ne zamu halaka amma mutanen kan dole sai an halaka su wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat matarsa tana tsaye a wurin tana musu hidima ita ma ko kuma tana jin me ake yi shi yana zaune tare da su ita kuma tana tsaye ko ta kwana duk abinda za a ce ta dauko ko ta yi sai ta yi fadhahikat sai ta bushe da dariya ta yi dariya ne a gurin waɗanda suka fasara shi da cewa dariya ce da cewa ta ji cewa za a halaka mutanen Lut kuma ta san tsiyar su ta yi yawa yau ashe lokacin halakawar su ta yi sai ta yi dariya saboda jin dadin abin da za a yi musu kuma za a tserar da annabi Lut don an ce wato abin nan mu lanunajjiyannahu za mu tserar da shi amma za mu halaka sauran to wasu kuma suka ce a ta yi dariya ne anan akwai taqdim da ta'khir bima'ana wa imra'atuhu qa'imatun fabashsharnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa ya'quba fadhahikat tana tsaye sai aka mata albishir cewa za ta haifu kawai sai ta fara dariya ta fara murna saboda ganin cewa tsohuwa take amma za ta haifu wasu kuma suka fassara fadhahikat bima'ana fahabat bima'ana ta yi haila saboda an samu a lugar larabci ana yin amfani da kalmar adhahik da ma'anan haila suna yi istishadi da faɗin wato abin nan da faɗin wannan shahid din a cikin wato abin nan shu'ara na larabawa yana cewa wa inni la'atil ilsa inda tuhuriha wa ahjuruha yawman idha taku dhahika bima'ana idha taku ha'idan to ala kulli hal ko ma menene dai ta abinda ake fada anan shine ita ko dai ta yi dariya na farin ciki ko kuma kawai sai ta ga ta fara haila bayan sun ce mata za ta haifu ita kuma tana jin mamaki kawai sai ta ga ta fara haila bayan ita tsohuwa ce qalat ya wailata a alidu take cewa ya kai cona yanzu ni ce zan haifu wa ana ajuzun wa hada ba'li shaykha sannan wannan mijin nawa kuma yana tsoho kuma ni ma ina tsohuwa ku ce za mu haifu a haka ba'li bi ma'ana zauji wa ma alayki idh khubirtini danifa wa ghaba ba'luki yawman an ta'udini bi ma'ana wa ghaba zawjuki inna hadha la shay'un ajib wannan abun mamaki shine Allah yace suka ce mata atajabina min amrillah yanzu al'amarin Allah bai dace a ce kici zaki ji mamaki ba nan gidan annabta ne nan gida ne gidan rahama da albarkar Allah kun san yanda al'amarin Allah yake inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun in yana son abu kawai zai ce ayi ne kuma dole ayi ya zaki zo ki ji mamaki da rahamar Allah rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bait rahamar Allah da albarkatunsa sun tabbata a gare ku ya ku iyalan wannan babban gida innahu hamidun majid lalle shi ubangiji wato godajje ne kuma ubangiji mai girma ne a cikin wannan aya a cikin waɗannan ayoyi akwai darusa da yawa darusa da suka shafi wato yadda ake karbar bako a musulunci kamar da Ibn Kathir yake cewa wannan aya ta waɗannan ayoyi sun kunshi darusa da yawa da fa'idoji dangane da yadda ake karbar bako a musulunci shi kuma Imam Al-Qurtubi Allah ya masa rahama yake cewa wannan ayar ta karshe da muka karanta da yace rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait tana tabbatar da cewa matar mutum ita ma ahlul baitin sa ce kamar yadda nana Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkan matansa su ma ahlul bait ne kamar yadda anan aka cewa matar rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait haka kuma aka cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inma yuridullahu liyudhhib ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tatheera alhali ana magana ne da mata wannan ya zama raddi ne mummuna akan ƴan shi'a waɗanda suke wulakanta matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu tsarki da daraja Allah ka ƙara yarda da rahamarka a gare su sannan kuma suke aibanta musamman ma manyan matan sa masu daraja nana Aisha ƴar Abubakar da kuma nana Hafsa ƴar Umar Allah ya ƙara yarda a gare su gaba ɗaya Imam Al-Qurtubi yace wannan raddi ne akan su ayar baya da annabi Ibrahim alaihi salam yayi magana dangane da gado ai dangane da yadda ya koya mana laduba na karbar bakunci zamu ji shi kadan bayan kun ji bayani dangane da wato bayani akan waccan aya da muka ce abi mubashin ta dangane da magana akan wato roko da bara. Ubangiji madaukakin sarki ya ce hadihi naqatullahi lakum aya, wannan wato taguwar Allah ce zuwa gare ku a matsayin aya. Fadaruha ta'kul fi ardillah, ku barta ta ci a cikin wato kasar Allah. Wala tamassuha bisu, kuma kar ku shafe ta da wata cuta. Da wannan aya waɗansu suke yin istidlali da istishhadi akan cewa wannan hali da ake ciki yanzu a Najeriya da ake kokarin yakarsa daga bangaren hukumomi, wanda kuma ya dade yana cin tuwo a ƙarya, tuwo a ƙarya wa mutane da yawa da al'umman musulmi da kuma wato gwamnatoci, dangane da matsala ta bara da roko da aka san al'ummar mu, musamman kuma al'ummar Hausawa ta arewa, Hausa Fulani suke yi wannan dabi'a din, sai waɗansu suke cewa ta halatta saboda wannan aya. Menene dalilin? Shine Allah ya ce taguwar Allah ce a barta ta ci daga arzikin Allah. Don haka su ma almajirai masu bara, ko kuma mutane masu roƙon mutane, su ma duka a bar su, su ma kamar taguwar Allah ce a bar su su ci daga arzikin Allah. To shin wannan aya ta dace a yi istishhadi da ita akan maganar roƙo? Akwai amsa akan wannan ta fuskoki har guda 12, da ni nake ganin cewa wannan aya ko kaɗan bata dace a yi istishhadi da ita ba akan wannan magana ta matsalar barace-barace da ta zama ruwan dare a cikin al'ummarmu. Dalili na farko shine wannan aya yin istidlali da ita ana yi ne akan maganar roƙon, ba akan maganar karatu ba. Ba ma da matsala akan karatu, da koyon karatun Al-Qur'ani annabin mu sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar a wurare da yawa akan a koyi karatun Al-Qur'ani. Idan ana magana akan almajiranci da koyon karatu ne, wannan kan gabadai gabadai, saboda ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun gaskata hakan. To ko su ma masu istijhadi, istishhadi da wannan aya ba suna yi akan karatun Al-Qur'anin bane, suna yi ne akan baran, saboda cewa da aka yi a barta ta ci daga arzikin Allah. Inda akan karatu ne, sai mu ce dama bata yi magana akan karatu ba, ta ko kusa ko ta nesa, ta yi magana dai akan cin abinci daga arzikin Allah. To akan wannan ne suke istidlali da shi akan cewa su ma masu bara suna ci ne daga arzikin Allah. To idan kuwa ana magana akan cin arzikin Allah ne, nan ma sai mu ce wannan ayar bata zama dalili akan wannan ba. Domin dalili akan haka, raddi na fuska ta biyu bayan ta farko da cewa al-ayatu la tatafarraqu ila ta'allumil qur'an, ba ta magana akan koyon karatun qur'ani ta ko ta ina. In ma za a yi magana da ita, sai dai a kawo ta da fuskan maganan bara. Amma akan maganan bara ma bata nuna shi ba a cikin tafsirin da dukkan muka taba ji na at-tafsiru bil ma'thur ko at-tafsiru bil riwaya. Babu wani daga cikin magabata da ya taba cewa wannan ayar tana magana akan roko ko bara. Idan kuma akwai, muna jira dan Allah muna bin bashi, ko fasarar Annabi sallallahu alaihi wasallama, ko wani cikin sahabbai, ko wani cikin tabi'ai, ko wani cikin manya-manyan malaman tafsiri magabata da ya taba fassara wannan aya da cewa tana nuna cewa ya halatta ayi bara da roko. In akwai, muna nema. Dalili na uku shine ita wato in an yi istishadi da ita akan at-tafsiru bid-diraya, ba na riwaya ba, akan mutum yayi kokari da ijtihadin sa yaga aya kaza ta dace da abu kaza, to wannan ma ya zama istinbatun fasid wa ta'wilun batil wa qiyasun ma'al farid, wannan bai dace da wannan maganar ba, saboda ayar babu inda ta yi magana akan roko, babu inda ta yi magana akan bara, babu kuma inda ta yi magana akan abinda suke fada. Ta dai yi magana akan raƙumi ko kuma taguwa akan cewa ta ci daga arzikin Allah a bayan ƙasa. Fuska ta hudu ita ce, ita wannan taguwar da ake magana aya ce daga wurin Allah ta musamman, wadda kuma ta bambanta da halin masu roƙo masu bara a yanzu. Masu yin bara a yanzu ba ayar Allah bace. Masu yin bara a yanzu kamar wato wata matsala ce ta kawo a cikin al'umma, ba aya bace ta Allah. Ita ko wannan taguwar bai kamata a yi kiyasi da ita ba, domin yace hadihi naqatullahi lakum aya, ita aya ce daga wurin Allah. Fuska ta biyar ita ce wannan raƙumin ya zo ne bayan an nemi zuwansa, ko wannan taguwar neman ta aka yi, mutane ne suka ce suka yi kalubale suka ce a zo da ita cha suka yi kamar yadda Allah ya ga mana a cikin suratul shuara ma anta illa basharun mithluna fa'ti bi ayatin in kunta minas sadiqin su kuma wannan ba neman su aka yi ba su ne suka kullo da kansu ba cewa al'umma suka yi suna son su baballantana a ce ana so ta dace da wannan aya ta wannan raqumi fuska ta shida ita ce wannan aya ta raqumi tana magana ne fa akan annabi salihu da shi da arna yana magana da su suka ce a kawo ta mu kuma sannan ita kuma dabba ce ta ya zaka yi kiyasin dabba da bayin Allah waɗanda suke masu karatun Qur'ani ta ya kuma zaka yi kiyasin mu al'umman musulmi da waɗancan mutane arna waɗanda su suka nemi ta zo da ake ce musu fadaruha ta'kul fi ardillah waɗancan arna ne mu kuma musulmi ne sannan waɗanda ake magana a kan su wato bayin Allah ne masu kokarin karatun alqur'ani wannan ita kuma dabba ce don haka kiyasin bai hadu ba fuska ta bakwai ita ce wannan taguwa ita tana da daraja da daukaka kuma da darajar ta da sharaf dinta tazo shi yasa ma Allah ya jingina ta ga kansa yace naqatullah malamai kuma suna cewa duk abinda Allah ya jingina shi ga kansa dalilun ya ala sharaf dalili ne na daukaka su kuma waɗannan kowa ya sani cewa in mutum ya gansu baya ganin daukaka baya ganin girma sai dai a rinka ganin alama ta kaskanci da kuma rashin aji na al'umman musulmi don haka bai kamata a hada shi da wancan taguwar ba sannan dalili na takwas shine wato ita wannan raqumar ita wannan taguwar wato bata taba yin roko ba bata taba yin kuma bara ba cewa aka yi fadaruha ta'kul fi ardillah Allah madaukakin sarki ya riga ya yanke mata abincin ta ita Allah ya saukar mata don cewa Allah yayi wa nabbi'uhum annal ma'a qismatun bainahum an riga an raba musu akwai nata sannan Allah ya ce lahum shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum tana da nata wanda Allah ya yanke mata su kuma waɗannan iyayensu sun bar su ba ta da wani kason da aka ajiye musu don haka bai kamata a hada su da wannan taguwa ba sannan dalili na tara shine su waɗannan mutanen Allah bai ce musu su ba ta sadaka ba ku kuma yanzu kuna magana akan a bar su su tafi kuma a ci gaba da ba su sadaka ita ko wannan taguwa ba ta da alaka da su domin Allah bai ce a ba ta ba ce aka yi fadaruha ku bar ta ta'kul fi ardillah ta je kiwo ta ci a kasar Allah ya za ku yi kiyasi da waɗanda ku kuke cewa su je suna bara ana ba su sannan dalili na goma shine ita wannan taguwar Allah ce duk wanda ya taba ta ya taba masifa wala tamasuha bisu'in fa ya'khudukum adhabun qareeb ko adhabun aleem adaba mai radadi zai taba ku zai shafe ku in kun taba ta kuma adaban ma na kusa kusa amma ya saba da abinda muke gani akan masu roko a yanzu musamman kananan yara da iyayensu basu kula da su ba suke barin su da suran karatun alqur'ani su je su wofantar da su akan tituna muna gani yanda suke tutuwa na shata mun labari a Kano na inda zaka samu irin waɗannan masu satan mutane sun sace irin waɗannan yara ko kuma waɗansu suna abusing din irin waɗannan yara su kai su inda bai dace ba sannan yaran nan ana wahal da su wasu su je a zage su a kiba su abinci waɗansu kuma su wuni garin neman karatun kuma ba su zo sun yi karatun ba kuma suna ta yawo garin neman abin da za su ci wanda wannan cuta ake yi ga yaran ya kamata a ce iyayensu sun kula da abin da za su ci ba kawai su bar su a hannun malaman su sagaga ba tare da sun san menene nauyin su ba bayan Allah ya dora musu nauyin ita ko wannan taguwar Allah ce duk wanda ya taba ta ya taba bala'i amma waɗannan a yanzu ba mu ga bala'i ya taba duk wanda ya taba su ba wanda yake nuna akwai bambanci tsakanin su sannan dalili na 11 da yake raddi akan wannan shine cewa ita wannan taguwar tana zuwa musu da wani alheri cewa kamar yadda malaman tafsiri suka yi ittifaki cewa ita za ta sha na yau gobe kuma sai ta zo musu da nono tana zagawa tana ba su su kuma waɗannan masu bara menene suke zuwa da shi na alheri da yasa mutane suke amfana da su babu shi sannan dalili na 12 shine wannan maganar in ka tabbatar da ita to ta saba da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alqur'ani kuwa baya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama domin sunnar sa fassara ce ta alqur'ani wannan ayar ba ta magana akan bara da roko don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana bara da roko da kadan daga cikin dalili ya tabbata a cikin hadisin da ya tabbata cikin Bukhari da Muslim daga Abdullah ibn Umar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la yazalu rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'tiya yawmal qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atu lahm yace mutum ba zai gushe ba yana roƙon mutane face ranar kiyama sai ya tashi babu komai a fuskar sa na tsoka kwarangwal zai tashi da fuskar sa saboda duk mutuncin sa ya tafi a fuskarsa sakamakon roƙon mutane. Hadisi ya tabbata riwayan Imam Ahmad daga Abdulrahman ibn Auf, Allah ya ƙara yarda gare shi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la yaftahu abdun babal mas'alati illa fataha Allahu lahu babal faqr, babu wani mutum bawan Allah da zai bude kofar roƙon mutane da zubar da mutuncin sa face shi kuma sai Allah ya bude masa kofar talauci. Haka wannan abun ƙara talauci yake yi da ƙara bata mazauni wato al'umman mu na rashin samun ci gaba a fuskan tattalin arziki, saboda wannan roko da bara din yana ƙara ruguza tattalin arzikin mu, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisi na gaba hadisin A'is ibn Amr wanda Imam an-Nasa'i ya rawaito cewa wani yazo ya roki Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi ya dauka ya bashi yana juyawa, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tilla masu roƙon nan, yake cewa wato wannan mutane law ya'lamuna ma fil mas'alati ma masha ahadun ila ahadin fasa'alahu shay'a, yace inda a ce sun san munin da yake cikin roko da bara, yace wallahi da wani bai je wajen wani ya kwankwata gidansa ko ya sallama a gidansa ba yana roƙon ya bashi ba. Haka wannan abun ya saba da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sannan kuma ya saba da al'adar mu ta karatun alqur'anin da muka gada tun da can. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haddace Qur'ani, bamu taba jin ya taba bara ya roki wani ba, sahabbanta sun yi karatu su ne almajiransa ba bara su ka rika yi ba, dukkan magabata na kwarai dukkan a'imma din nan da ka sani dukkan su sun haddace alqur'ani amma bamu taba jin sun yi bara ba. Haka kuma alqurra'ul mashahir, manyan makarantan Qur'ani na duniya da ake sauraron su a cassette ko ake ganin su a video ko kuma suke limanci ko a ɗakin Allah ko a manyan masallatai da muka sani, wane ne a cikin su sai da yi bara? Ashe ana iya haddace Qur'ani kuma haddata yi kyau ba tare da dole sai an yi bara ba? Sannan kuma ga misali na gaba shine a ƙasar mu a yanzu ana da tsare-tsare da yawa na haddar Al-Qur'ani irin na tsarin Islamiya, wanda da yawa yara suna haddace Qur'ani ba dole sai sun yi bara ba. Sannan abu na gaba shine ni da kaina na kai ziyara waɗansu ƙasashe domin in tabbatar wa kaina shin wannan tsari da muke yi a Najeriya kan shin waɗansu ƙasashe ma suna yi, musamman ƙasashen da harkar karatun mu na Qur'ani da na fiqhu duka daga su muka koya, ƙasashen da yawanci addinin musulunci ma ta hanyar su ya shigo mana, kamar ƙasar Morocco, kamar ƙasar Mauritania, kamar ƙasar Senegal, kamar ƙasar Mali da sauransu. Duk waɗannan ƙasashen naje da kaina naje na ga yanda mutane suke tsarin karatun Al-Qur'ani irin na gargajiya irin namu, amma wallahi ban ga waɗanda suke bara irin namu ba. Suna da makarantun su na tsangaya amma a mutunce suke, wanda mutane suke kawo ƴaƴansu sannan su dauki nauyin ƴaƴan, sannan hukumomi suna taimakawa malaman su kuma wajen karantar da suke yi da yara. Don haka abinda zan faɗa a ƙarshe shine kira na farko ga iyaye, ku sani cewa haƙƙi ne Allah ya dora muku akan ƴaƴanku ku kula da su da abincin su da karantarwar su, ba za ku dauke su ku kai su ga malamai kuma ku bar su a hannun malaman, su kuma malaman za su iya da ƴaƴan kansu ne da Allah ya dora musu ko kuma ƴaƴanku. Sannan abu na gaba shine kira ga al'umma, wani daga cikin tsari da na gani a ƙasar Mauritania shine irin waɗannan makarantu wato unguwa za su haɗu su gina, sannan kuma su sa malamin da almajiran su kawo su daga wurare, amma mutane suna kawo abinci daga cikin gidaje, wanda har na ga mutane ƴan unguwa ma yara ƴan zaune gari banza waɗannan yara almajirai za su ci abincin da aka kawo daga unguwa har a fito da shi, yara ma ƴan gari suna cin albarkarsa, saboda kowa yana son albarkan waɗannan almajirai, sai ya dafa abinci da kansa ya kawo gidan banda abincin da ake dafawa, kuma kowa ma in ya dafa nasa sai ya kawo ƙwarya daya biyu ya zo ya sa saboda ya samu albarka na karatun Al-Qur'ani. Me yasa mu ba za mu yi haka ba sai mu bar waɗannan yaran ba su yi karatun ba kuma su fito waje suna roƙon mutane ana wulaƙanta su kuma yana zubar mana da mutunci? Sannan na ƙarshe shine kira ga hukumomi da cewa duk abinda suka yi na neman tsaida wannan abun ba zai gama gamsar da mu ba har sai sun yi abin da zai sa su gama raya wato wannan hali na tsarin karatun Qur'ani da muka saba a baya, ta hanyar wato taimaka waɗannan malamai, waɗannan malamai na tsangayoyi da makarantun allo ba su kai yawan malaman firamare ba, in kuka iya ɗaukar nauyin waɗancan za ku iya ɗaukar nauyin waɗannan, a ba su wani abu na taimako tunda da yawa waɗansu sukan sa almajiransu su je noma ko su je bara don su ma su taimake su ne, amma kuka ɗauki nauyin su abin zai musu sauƙi. Da yawa daga cikin waɗannan malamai sun sadaukar da al'amuransu na gidajensu saboda su koyar da ƴaƴan mutane karatun Al-Qur'ani ne kyauta, Allah ya saka musu da alheri, suna da bukatan tallafi kuma su ma ƴan Najeriya ne da suke da haƙƙi akan kuɗaɗe na jihohi. Don haka dole ne a samu haɗin kai daga iyaye, daga al'umma da kuma daga gwamnati kafin a magance wannan matsalar. Don haka muna goyon bayan ci gaba da tsarin karatun allo, muna goyon bayan ci gaba da tsarin karatun tsangaya saboda amfanin da suka kawo mana na raya wannan al'umma tamu ta musulmi a wannan yanki da shine tun farkon muka gada na karatu kuma ya zama yana da wato istiklali ta yanda bai dogara ba da gwamnati malami zaka ga yana ta wannan abun baya jiran komi kuma baya jira a biya shi komi sannan kuma yayi tasiri wajen samar da mutane da yawa manya-manyan malamai na alqur'ani da fiqhu da hadisi a yanzu a nan kasar sun yi karatu ta wannan tsari ne sannan kuma bayan haka yana da tasiri wajen karfin kyautata haddar alqur'ani sama da kowace hanya da aka saba a yanzu don haka yana da bukata a ƙara inganta shi matsalar da take ciki kadai ita ce roƙo da bara amma duk sauran abun ya dace a ci gaba da shi a inganta shi amma a kula a cire wannan bara da roƙon da kuma barin yara suna yawo a hanya suna zama wato abun zubar da mutunci gare mu da addinin mu da kuma al'umar mu wannan shine kadan daga cikin abun da zamu koya daga cikin waɗannan ayoyi na alqur'ani da ya kamata daraja za su kawo mana amma ba a rika fassara wannan aya ana fakewa da cewa tana dacewa da yin roƙo da bara ba alhali tayu mutum yana fadar wannan shi kuma ƴaƴan sa za su ci shinkafa da salat su koshi amma yana cewa ƴaƴan wasu su kuma su ci gaba da yin bara akan titi wannan bai dace ba rashin adalci ne abinda ya zama daidai cikin darasin mu Allah ya ba mu lada bayani dangane da maganar karbar baki wanda wannan waɗannan ayoyi suka kunsa sai in Allah ya kai mu wani darasi inda muka samu lokaci amma a yanzu kan iya abinda lokaci zai ba mu dama mu fada kenan wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.